بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك يا أبوا السلام عليكم ورحمة الله بركم ونسأل الدعاء أولا يومتنا أصبر بيوغوت الجماد الثاني شكرة دمو dari hudud 26 bayan hijrah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 9 ga watan 7 shekara ta 2005 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin wanda kuma shine darasi na 75 za mu tashi babu fadlil ghaniy ash-shakir babu fadlil ghaniy ash-shakir babin da yake magana dangane da falalar mawadaci mai godiya mai kudi wanda yake godiya Imam an-Nawawi yace wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha shine dukkan mutumin da ya karbi dukiya ta fuskarta a shari'ance ta hanyar da Allah ya halatta masa ta noma ko kasuwanci ko aiki ya karba abu wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha kuma ya sarrafa dukiyar ta hanyoyin da aka yi masa izini aka yi masa umarni ya sarrafa ta yace yadda kansa ko tufafi yayi wa iyalansa yayi wa waɗanda ya zama wajibi akan shi ciyar da su sannan kuma yayi ihsani yayi sadaka ta wajibi yayi sadaka ta nafila wannan shine mutumin da yake mawadacin da ayoyin da za a kawo karkashin wannan babi da hadisan da za a kawo suke magana a kansa wato sharadi guda biyu ne tattare da shi sharadi na farko lalle ya zanto hanyar da ya samu dukiyarsa hanyar ce ta halal sharadi na biyu lalle hanyar da yake kashe dukiyarsa hanya ce da aka shar'anta masa a shari'ance to wannan shine muke magana akan falalarsa ko ayoyi za su yi magana akan falalarsa qala Allahu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وبنجد تعالى فأما من أعفى واتقى أما دكا من ده باير ده دوكيسا تهني ده تداتي أشري أنشي ما أنا أعطى حق الله تعالى ya bayar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa wattaqa sannan ya kiyayi aukawa cikin haramu ya kiyayi aukawa cikin abin da bai halatta ba wa saddaqa bil husna ya gaskata kyakkyawan sakamakon da Allah ya yi alƙawari shine al husna waɗansu malamai sun fassara shi da lada waɗansu malamai sun fassara shi da gidan aljanna kowanne dai yana ɗaukar ma'anar sakamako ya gaskata alƙawarin da ya yi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari fa sanu yassiruhu lil yusra da sannu za mu sauƙaƙe masa bin hanya mafi sauƙi wato ubangiji ta'ala zai masa gamankatar ta yadda da maganganunsa da ayyukansa duk ya kasance akan daidai yake wa qala ta'ala wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka ubangiji ta'ala ce wa sayujannabuha al atqa da sannu za a nesanta mafi taƙawa daga ita wutar jahannama domin lafazin sayujannabuha damiri din na komawa zuwa ga wuta wadda aka ambace ta a ayoyin da suke kafin wannan da Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa da sannu za a nesanta al-atqa wato mai tsoron Allah ko mai taƙawa wato daga wutar jahannama wane ne wannan mai tsoron Allah ko mai taƙawa sai aka fassara shi a ayar baya, allazi yu'ti malahu yatazakka, shine wanda yake bayar da dukiyarsa yake tsarkaka, yake tsarkaka daga dattin rowa, sannan yake kokarin sauke nauyi da ke kansa na wajibi. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza, babu wani daga cikin mutane min ni'matin da yake wata ni'ima tujza da yake bukatun a saka masa indahu a wurinsa, ma'ana lokacin da ya baka dukiyar ba yayi bane a matsayin ramuwa kai ma kai masa bari yayi maka, a'a ka cancanci ya baka ne sai ya baka, koda kai a tarihi ka taba samu ka hana shi, koda ka taba masa ruwa, dan baya baka dan kai ka saka ya masa, yana baka ne dan Allah ya saka ya masa, da haka baya kallon kai me ka taba masa a baya a tarihi, ko me yake sa ran zaka yi masa nan gaba. Abinda yake kallo shin kana cikin waɗanda suka cancanta a shar'ance a basu ko baka ciki, wannan dalilin shi yake sa ya baka, kuma baya jiran wata godiya daga wajenka, yana bukatan sakamako ne na Allah. Shine wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, ba wai dan wani da yake da ni'ima a wajensa ba da za a saka ya da ita, ba wai dan shi ya bayar da kyauta din ba, illa tidza'a wajhi rabbih al'ala, yayi ne kawai dan neman yaddan ubangijinsa mafi daukaka. Wala sawfa yarda, da san Allah zai yarda da wannan aikin da yake, zai ba shi lada bisa ga haka. Idan muka dauki lafazin al-atqa cikin wasa yujannabu al-atqa, za mu samu af'alu tafdil ne na at-taqiyyu, domin idan an ce at-taqi mai takawa, al-atqa mafi takawa, wanda ya fi sauran takawa, wanda ya tsara sa'o'insa takawa. To idan muka fassara shi a wannan cewa ayar na nufin za a nesantar da mafi takawa daga wutar jahannama, to wannan sai ya nuna mai takawa fa za a nesantar da shi ko ba za a nesantar da shi ba, dan Allah ya ce al-ataqa mafi takawa, kaga sai aka yi shiru dangane da mai takawa ba sai komai akai ba. Dan haka sai waɗansu malamai suka ce lafazin al-ataqa anan laysa ala babi, kar ka fassara shi da ma'anar da ka sani wanda shi ne mafi daukaka, bal ji'a bihi li mujarradil wasf, an kawo shi ne kawai dan bayar da siffa ta takawa, sawa'un a matakin ƙasa take ko a matakin tsakatsakiya ko a matakin sama, duk mutumin da yake da takawa, gurgurdan takawarsa, gurgurdan istifa'a dinsa, zai samu tsira daga wutar jahannama, tunda Allah ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Saboda haka ga nan gurin al-atqa baya nuna fifiko, abinda yake nunawa siffantuwa da ita takawa din kadai, siffantuwa da ita takawa din, sawa'un a mataki na sama ko mataki na tsakiya, dan mutane darajar su ta fuskar takawa ba daidai ba daya suke da juna ba, ba za ka kwatanta sahabban manzon Allah ba da waɗanda suka zo bayan su ta fuskar takawa da tsoron Allah. A cikin sahabbai din ba za ka kwatanta khulafa'ur rashidun nan guda hudu ba da sauran sahabban da ba su ba ta fuskar takawa da tsoron Allah da kuma ayyuka na gari ta fuskar daraja da fadla. Ina ba ta fahimta. To amma da dukkan sahabbai Allah ya zana musu radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su sun yarda da shi, ma'ana dukkan su, ma'ana za a nesanta su daga wuta, dukkan su yan aljanna ne, sai dai a cikin aljanna din matsayin kowa daban gurgurdan darajar sa da falalar sa da imanin sa da kawarsa da aikin sa. Ina ba ta fahimta. Wa qala ta'ala in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, Allah ce in tubdu sadaqati, in har kun bayyana da sadakoki a fili lokacin da za ku yi sadaka, kun bayyana a fili wani ya gani, fa ni'ma hi, madalla da abin da kuka yi na sadaka din a fili din ba ku yi laifi ba, matukar akwai tsarkin zuciya, akwai ikhlasi, ba wai kun bayyana ne a fili dan riya ba, a'a kawai bukata ce shi sa kuka yi abin a fili aka gani, ko kuma kokarin ku koyawa wani wanda shi baya sadaka cikin sawoyinku, ire-iren ku masu hali irin naku, ko kuma kokarin ku kawarwa da kanku tuhumar cewa ba kwa zakka, sai kuka yi a fili, in har kun yi wannan da tsarkin niyya, fa ni'ma hi, madalla da ita sadaka, amma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, amma inda za ku boye ita sadaka din wa tu'tuha al-fuqara, ku bayar da ita ga talakawan da abin ya shafa kadai, fa huwa khairul lakum, to shi ne shefa alheri a gare ku, dan zai fi nesanta ku da gariya. ويكفر عنكم من سيئاتكم الله زي كان كريمكو كراكرمكو والله بما تعملون خبير وبنجي تعالى مي بعد لاباري ني دنگنا دا ابن دا كنتي اي كتاوا تو انن غولن سي اكا نونا مانا كينان يا حالتا متون يا بايد سركا افيلي يا حالتا كما يمي يا بوي تو اما بوي وادن يا فباير وا افيلي لادا كو درجة كو فيفيكو saboda yafi nesanta mutum da ƙarya. Waɗansu malamai kuma suka yi bayanin cewa bambantawa ake tsakanin sadaka ta wajibi da sadaka ta nafila. Sadaka ta nafila ya kamata ka ɓoye ta, amma sadaka ta wajibi babu laifi ka bayyanar da ita, saboda dalilin da na faɗa a baya. Dalili na farko, ka kawarwa da kanka tuhuma saboda kana cewa na baya zakka. Dalili na biyu, ka koyawa masu wadata irinka, masu arziki irinka su jike shi ya kama su, wane yayi duk gari zai dauka wannan yayi, to ni dan me bazan yi ba, to wannan sai sa ka sa an yi gasa cikin aikin alkhairi. Wannan kuma manufa ce cikin manufofin addini, dan Allah ya ce wa bi zalika falyatanafasul mutanafisun, a cikin lamarin aljanna ya kamata masu gasa su yi gasa, masu tsere su yi tsere. Limithli hadha falyamalul amilun, domin irin sakamakon da aka ambata na gidan aljanna ya kamata ma'aikata su yi aiki, masu kwazo su sa kwazo, masu himma su ƙara himma. To wannan kaga wato manufa ce cikin manufofin addinin musulunci. To amma sadaka ta nafila kuwa dan ba ka yin ta ba wani maganar tuhuma a kanka, tunda dama mustahabi ce, ba a tuhumar mutum dan baya mustahabi, ba a zargin mutum dan baya mustahabi sai in baya mai wajibi, to kai ba wajibi ne ba kai ba. To dan haka ita ta nafila ya kamata a ɓoye dan saboda gujewa riya, amma ta wanda take ta wajibi wato ya kamata a bayyane dan saboda dalilan da na faɗa a baya. Wannan haka waɗansu malamai suka yi wannan bayanin. Amma dai abinda waɗansu almuhaqiqun cikin malamai suke kallo shi ne, da ta nafila ɗin da ta farilla dukkan so ta karɓu, kuma sharaɗin karɓuwar aiki shi ne zama akwai ikhlasi a ciki, kyakkyawan niyya. To matuƙar kana jin tsoron bayyanawa zai iya sawa wato riya ta shiga cikin aikinka, to mafi kyau ɗin gara ka suturta, ka haƙura da zargin masu zargi dai idan ya so sadaka taka ta tsira a wajen Ubangiji. Sannan kuma cikin waɗanda za ka ba, matuƙar zakar mutum tana da ɗan kauri zai bayar da zakka da yawanta ya kai miliyan ɗaya, in dai zai baiwa mutane haka, misali ko da mutum goma zai ba ka kowa dubu ɗari ɗari, ko mutum ashirin dubu hamsin hamsin, to ai ba za a rasa dai na Allah wanda zai ce in wani ya ji an zage ka wani ba zakka da shi, a yanayi kila kai dai batun tun naka daban bai zo wajenka ba. Amma mun kan ko da bai faɗa ba, ka san kuɗi wato yadda ka san al'aura haka ake suturci su, ba zai bayani bai ce dubu hamsin ya ba, ba zai faɗa ba, ya ce wani yanayi ya yi shiru ya faɗa ba, wa sirru ji ma yi sarru bi yi. Ma'ana ko mun dai lalacewar mutane za a samu wanda zai kare ka, ashe yi ɗan asirrancen yana da kyau, domin duk wanda ka kirawo cikin mutunci ka ba shi yafi. Yanzu ka tayar da mutane wurin cewa wani tafi ga zakka sai ya ji babu daɗi, musamman wani idan ka gamu da wanda yake da izzatu nafsi sai ce ba na so ka biya wani, ko alhamdulillah na wadata. Amma duk wanda ka ja shi gefe guda a cikin mutunci ba wanda ya sai na kuka je kila ma a haɗuwa kuka a wani wuri ka ba shi, to sai ka ga ka karrama shi, shi kuma ya ji daɗi bai ji ya ƙasƙanta. Ina fata mun fahimta. Ubangiji dai ce idan kuka bayyana ba ku yi laifi ba, amma inda za ku ɓoye shi yafi, don haka ɓoyewar da shi yafi. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. وبنجي تعالى تي لن تنالوا البر با زاكو تبا داتيوا دا ايكن داعا با ابن سو ا وجن الله كرببي ا وجن الله كو مفي فللا ا وجن الله حتى تنفقوا مما تحبون حتى كون تيار دغ ابين دا كوكي قونا حتى كون باير دا ابين دا شيني كوكي سو اما كا باير دا ابين دا كي داما باكا سان شي. To wannan bai zama albirru cikakke ba, wato lafazin albirru yakan gaskatu ne a kan abinda mutum ya bayar alhali yana san shi. To shi ko albirru, kamar yadda malamai ke cewa musamman su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ismun jami'un li kulli khair, suna ne wanda ya tara dukkan dangin alkhairi, ana kiran shi da suna albirr. Dukkan dangin alkhairi yana ansa sunan albirru, shi yasa aka sanya imani cikin albirru, aka sanya sallah a cikin albirru, aka sanya cika alkawari cikin albirru, aka sanya gaskiya da jihadi da komai duk cikin mai albirr. Da Allah ce walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kaga duk wannan shika cikin imani ne. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب يبقى بدوك يديك سوى غوا غا ملايو دا مسكيني دا ودن تسكى تنبيع دا ودن ينتر دا مرايا دا كذا دا كذا كذدوان الله سهيتكين البر وقام الصلاة وآت الزكاة سنيطيه دا صلى يبقى الزكاة دوان ينتكين البر والموفون بأهديهم إذا عاهدوا وان تسكيتك القولي دا سيدين تسكين البر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس دا وان تسكي هقولي في البأساء لوكسن دا اكي تسكين ياكي واصبروا ان الله مع الصابرين انا ما كان هقولي افجان فما اذا لكيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين سكي هقولي في البأساء لوكسن دا اكي تسكين فادا ake gabzawa da arna ba su gudu ba wadarra haka lokacin da wata cuta Allah ya jarrabe su da wata cuta rashin lafiya an gane ku waɗansu malamai sun fassara alba'asa talauci addarra cuta sai zanto alba'as shine yaki din an gane ku dan Allah ce wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila wala yuraddu ba'suhu an alqawmil mujrimin alba'as fada kenan alba'asa wato sai zanto talauci addarra cuta ko rashin lafiya alba'as shine fada din a wajen fama a wajen yaki duk wanda ya hakuri a wadannan wurare guda uku wannan yana cikin albir sai Allah ya ce ulaika allazina sadaqu ulaika humul muttaqun to kaga ke da lafazin albir ashe ga mamman abu ne to annan sai Allah ya ce lan tanalul birra bayan da zai ku dace da albir cikakken albir ko abin da ya cancanta ya ansa sunan albir kaudan wahidan hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga irin abin da kuke so وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم duk abin da kuka ciyar ko min kadaddin sa ko min yawan sa ubangiji ta Allah yana sanar da shi kuma zai ba ku sakamako akai hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari lokacin da wannan aya ta sauka ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gona wanda take cike da kayan abinci ko kayan lambu tana da ruwa da dada a ciki har manzon Allah da ya shiga cike huta da wannan aya ta sauka sai wannan sahabi ya je wajen manzon Allah yace ubangiji ta Allah ce ba za mu dace da gidan aljanna ba sai mun ciyar daga abin da muka fiso ba abin da na fiso a cikin dukiyata gaba daya irin wannan gonar tawa ga tanan na bayar da ita fi sabilillah danka ta a hannun wanda Allah ya izinin ka dankawa ya sadaukar gaba daya ba wai dan ba ya fi komai san ta a cikin dukiyarsa danka ta a hannun wanda Allah madaukakin sarki ya izinin a bashi da ke manzon Allah nasihun amin haka manzanni suke gaba daya kowa mai nasiha ne idan zaka yi alkhairi yaga ga inda zaka samu alkhairi 10 ga inda zaka samu 20 to sai shirye da kai zuwa ga 20 din kar kai hasaran 10 ko 11 yaga zaka samu a wuri anan 10 sai manzo Allah ya tuntuɗa ka ya shirye da kai zuwa ga yadda zaka samu 11 sai manzo Allah ce to ina baka shawara kai kasafinta dangane da danginka dan lokacin da ka bayar da sadaka ko kyauta ga danginka waɗanda suke makusanta lada biyu za a baka ladan sadaka da ladan zumunci in ka bayar ga waɗanda ba danginka ba kuwa lada ɗaya kawai za a baka ladan sadaka amma ba zumunci ba tunda ba zumunka bane su ba danginka bane su to sai fa in a cikin danginka duk ba mabukaci an fi samun mabukata a waje to sai ka bayar inda bukata ta fi tsanani ina ba ta fahimta والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة آيوي دنگني دا فلل كش دوكيا وجن أيوكن داء كثيرة ما سيواني معلومة كما سنلوني قدكا ونديك بيش جنة القرآن بجمع وأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وتقدم شرحه قريبا وانا حديثي منكر ان تشاء باي انبك من تفا مازال سلسل كتا باب حسد كركم من تامنشي حسد كشي بيش اكوي حسد دا معنر قولن نئمر وانا تكو اكوي حسد دا معنر الله باني إلن أبندك يهنم واني wannan tabiyan an yi izinin yinta a wurare guda biyu kamar yadda wannan hadisi ya ce wato na farko ga mutumin da ubangiji ta'ala ya bashi dukiya kuma sai yake amfani da dukiyar wajen ayyukan alkhairi ya halatta ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani dai in yi aiki irin nawa ne. Na biyu, rajulun atahu Allahu hikma, mutumin da Allah ya bashi hikima. Abinda ake nufi da hikima nan shine ilimi. Fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, yana hukunci da wannan hikimar a karan kansa, sannan yana karantar da mutane ita. Wannan shike nuna abinda ake nufi da hikima a nan gurin shine ilimi. Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kaga al-hikma anan haka dai ilimi. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la hasada illa fi sunnatayn rajulan ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نما دي وانا حديثن كما وانشن دي باء فاتن سامن ابن دكي هنن واني سيفا دنگاني دمتا نيبو دابيو متن نفلقو متمن دا الله يباشي القرآني كاغا وانا يافسر مكا بأيكي نفي دي حكما اوش رواية متمن دا الله يباشي القرآني فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ينا سيوجن ايكي دا القرآني دن اروكو تندري دلوكة تنيني قبا دايا ورجلن آتاه الله مالا ده متمن ده الله يباشي دوكيا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار شما ينا بقلن چه ده دوكيا سا علوكة رانا ده لوكة دري ابن ده ونه حديثي كي نفي باوي متن يه اوى عشرن ده هدو باية ده ايشن كومي سي كرتن قرآن ده كرن تدشي طاقة تدن قدن ده ايبو دن قدن ايبو ده ايو منبا باكما انا نفو متن تن ده لوكة ده دري يواي هردو على ناتفا ده ربا كدية كبا amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi ribatar daidai lokacin da ake da buƙatar ilimin nafsa a ɗaya daga cikin awannin yini inda safa ne ya bayar da safe da rana kuma ya shiga harkokin sa inda rana ne ya bayar da rana da yamma ya shiga harkokin sa inda yamma ne inda magariba ne in bayan lishai ne in tara ne zuwa goma na dare inda asuba ne lokacin da buƙata ta kama yanayi amma ba ana nufin mamaye dukkan a wannan 24 ba ina jin ba wanda zai fahimci wannan ba bai kamata ma mutum ya fahimci wannan ba wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna fuqara almuhajirin ataw rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi an karbo shi daga abu hurairah Allah shi kare yadda a gare shi yace mabukata daga cikin almuhajirin masu hijira sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka ce da shi ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى سكتي ما ابوتا دوكيا سن تفي ده درجوجي نا سما سن برمو ده درجوجي نا سما والنعيم المقيم ده نعمه مي ونزوا تبتتيه نعمه ده اكي القولن تجدن الجنه ميسا سكا فداكا سن كلا ابن ده ماسو دوكيا سكي ده دوكيا وني سكو باسو دوكيا ده ذاتي سكتي ده اكي نسل ده غاسن ينفن تنكو سن سيري سن ساملا ده سن برمو ابايا فقال من الله جي وما ذاك دم يقولك بدهاك فقالوا سيسك تيصلون كما نصلي سنة ينصلى إلين يدمكي صلوا لي بدأ برأيني نيبا شدبا سما بيرتن سكي سنة إن أنزو زائي نافر فلي سنة شفا إن هو تريد ركعتان الفجر تصلى قيام الليل إن زائي تصلى نقول من يتاري يد جناءنا ويصومون كما نصوم سنة إن أزمي إلين يدمكي in ramadan yazo gaba ɗaya zamu dauka gaba ɗaya zamu aje azumi na nafil fili kuma duk suna yin su ma lokaci bayan lokaci irin yadda muke yi amma ai nafifi ko yake wai tasaddaquna wala natasaddaq suna yin sadaka mu ko ba mu da abin da zamu yi sadaka waya'tikuna wala na'tik suna kashe kuɗi su yantar da bayi mu ko ba mu da abin da zamu yantar na bayi din ba mu da kuɗin da zamu sai bawa ballan zamu yantar da shi bayan mun saye shi to wannan shine fifikon da ke tsakanin mu in mun yi tarayya da su a can to su kuma sun tsere mana a nan gurin ya za mu mukamo su kishin da suke ya za su tsakamo yan uwan su ba kyashi suke musu mun me yasa suka samu kudin da suke yin wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin bazan sanar da ku wani abu ba wanda da shi za ku riski wanda ya riga ku wa tasbiquna bihi man ba'dakum ku riga wanda yake bayan ku da shi wala yakunu ahadun afdala minkum ba wani da zai zama mafifici sama da ku illa man sana'a mithla ma sana'tum sai wanda yayi irin abin da kuma kuka yi kuna san insanar da ku wannan abin? Qalu bala ya rasulullah, suka ce eh muna so ya manzo Allah. Qala sai manzo Allah ya ce tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun, ku rinka yin tasbihi, ku rinka yin hamdala, ku rinka yin kabbara, wato subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dubura kulli salatin, a bayan kowace sallah ta farilla salasan wa salasina marra, so 33 uku ku je ku rinka yi. Faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bayan sun tafi suna yi kwana biyu sai suka sake dawowa wajen manzon Allah. Faqalu, suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlah, suka ce manzon Allah abinda muka tafi muna yi sai ƴan uwanmu masu dukiyar suka ji, su ma sai suka rinka yi, kuma dai abinda ya an sake koma dai kenan. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya tsaya da mutunci tabbata gare shi yace zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala ce ta ubangiji fifiko ne na Allah da yake bayar da shi ga wanda so, babu yanda za a yi sai dai ku tafi haka, haka Allah ya tsara, haka Allah ya kaddara. Ba sauran sahabbai suna ganin Abubakar ya fi su falala ba, ai ba su ce dole sai sun yi kai ɗaya da shi ba, falalan Allah ce da bayar da ita ga wanda ya kaddara. Dukkan mabiya annabawa ba suna ganin annabin su ya fi su falala ba, ai ba su ce ya Allah dole sai ka ba matsayin irin nashi ba, fadlullahi yutihi man yasha. To haka tsakankanin mutane din ma waɗanda ba annabawan ba, ba sahabban ba, ba yanda za a yi su daidai wa daidai ta fuskar falala, dole wani ya fi wani, wannan kuma falala ce daga Allah subhanahu wataala. To kaga wannan hadisi a cikin sa kan mahallu shahid din a fili yake tangararau, cewa dukkan mutumin da Allah ya baiwa dukiya ta halal kuma yake aiki na alkhairi, to wannan na nuna yana da fifiko. To anan wurin inda rikicin yake wajen yaya za a yi dukiyar ta zama halal tsantsa, to anan gurin ake samun rikici mai dimbin yawa, musamman dai a cikin waɗannan kwanaki da muke ci. In an tsira wajen ya akai aka samu, to ya za a samu tawfiki a kashe dukiyar kuma ta hanyar da Allah yake so? In an tsira wajen hanyar nema, to sai kuma wajen hanyar kashewa. To kuma nan gurin ma sai ka ga waɗansu lokutan hanyoyin da ake kashe dukiya ɗin ba mai kyau bane ba, ko dai hanyar al'ubazzaranci, ko hanyar alfahari, da waɗansu ababen da Allah bai shar'anta ba, manzon Allah bai yi izini akai ba. To da haka lallai sai mutum ya yi hattara duk abin da zai samu, ba yawansa zai kalla ba, hanyar da ya biya same shi, shin hanyar ce ta halal? Sannan duk abin da mutum zai kashe ya kalli ta wace hanya ya kashe shi, ta amfanin duniya ko ta amfanin lahira? Domin dukkan abin da zaka kashe, ko dai zanto amfanin lahira tsantsa, ko amfanin duniya tsantsa, ko amfanin duniya da lahira, ko cutuwa a duniya ko a lahira, ko kuma a duka biyun, to saboda haka sai mutum ya ga cewa duk abin da zai kashe lalle ya kashe ne ta hanyar da Allah ya masa izini, to wannan zai samu wannan falala irin wadda waɗannan ayoyi suka yi bayani a kai, cewa wa sayyidannabu hal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Kaga al'atika kuma gashi shi kuma yu'ti malahu, yana da dukiya amma bayarwa yake, ya tazakka wa mali adan inda hu min ni'matin tuzza, sai shiga cikin lam taralul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, da kuma wannan hadisi da muka karanta. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito, wa hadha lafzu riwayati Muslim, lafzin na riwayar Imam Muslim ne inda Imam An-Nawawi. Lafzin ad-dusur, abinda ake nufi da shi al-amwalul kathira, dukiyoyi masu yawa sune ad-dusur. Idan ta zahaba ahlud dusur bi darajatil ula, abin nufi ma'abuta dukiyoyi masu yawa wanda suka fi kuɗi sun tafi da daraja mai yawa, wa na'imul muqim, da ni'ima tabbatacciya. Babu zikiril mauti wa qisaril ajali, babin da yake magana akan ambaton mutuwa, wa qisaril ajali, da kuma gajartan ajalin dan adam, wato dan adam ajalinsa bai taka kara ya karya ba, ko da wa qisaril amal ne ko aha, wa qisaril amali, da kuma gajarta guri, gajarta guri, yadda dan adam zai gajarce gurinsa, ko wa qasril amali, da dan adam ya gajarta gurinsa. An gane ko? Zikirul maut, ambaton mutuwa, wa qasril amali, da kuma gajarta guri, dan adam kar ya zama mai dogon guri cewa sai nayi kaza, sai nayi kaza, wannan zai shagaltar da shi daga abin da yake mai muhimmanci, wato shine lahirarsa da zaman kabarinsa da tsayawansa a gaban Allah ranar tashin kiyama. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجي كل نفس ذائقة الموت كو تري ذات تنمتوع باب وترين ذات تنمتوع وإنما توفون أجوركم يوم القيامة سندي ذات كامكو لا تتكنكو ني أرانا تاشن قيامة دهك فمن زحزها عن النار دون أكا نيسان تدشي دقوتا وأدخل الجنة كما أكا شكد دشي قدن الجنة فقد فاز حقيقة يا ربوتا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا يوى الدنيا باقومي بشي با فاتي وطن سكاين آلاتو نرودي لفظن المتاع ينا نفن كاين آلاتو سواء من سكا شافي ساوا وان سكا شافي أجاء جدا كاين جندا دي كاين مولي واشيني متاع da haka aka siffanta mace da cewa mata an gane ku dan manzo Allah ya ce ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha duniya gaba ɗayan ta kayyaki ne na morewa kayyaki ne na jin dadi amma wafi al-khairin kayan jin dadin duniya gaba ɗayan su mace saliha mace ta gari wanda in ka umarce ta ta bi in ka hane ta ta hannu in ka kalle ta kai farin ciki in baka nan ta tsare kanta ta tsare dukiyarka manzo Allah ya ce duk a cikin kayan duniya ba abin da yafi wannan dadi ba abin da yafi wannan morewa to da haka lafazin mata na nufin dukan wani abu da dan adam ke bukata na jin dadi a rayuwarsa to sai Allah ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace ba face kayyaki na rudi wadanda ba su da tabbas tunda ba su da dawwama wa qala ta'ala wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Ubangiji ta'ala ce babu ran da ta san ma za ta kasibu gada mai za ta yi tsururinsa gobe ba wanda ya san gobe da mai zai aikata amma kowa yana da abin da yake tsammanin zai aikata amma ba ya da tabbas din cewa wannan din shine zai yi ba ƙari ba rage ko kuma shin zai iya yi ko ba zai iya yi ba shine wa mata dare nafsun ma za ta kasibu gada wa mata dare nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu ba wanda ya san garin da zai mutu shin zai mutu ne a garin mahaifarsa inda yake zaune ko zai mutu a wani gari zai mutu ne a wajen fatauci zai mutu ne akan hanya babu wanda ya san inda zai mutu to da haka sai malamin suka ce bid'a ne mutum ya gina kansa kabari kafin ya mutu tunda bai san a ina zai mutu ba domin idan ka gina kabarinka a Kano kuma sai ka je ka mutu a Abuja ko ka mutu a Tana ko ka mutu a Hong Kong ko ka mutu a cikin teku ko ka mutu a Unori kaga me amfani wannan rama wato baya nuna alama ta takawa wai mutum ya gina kansa kabari abinda yake nuna alamar takawa salloli guda biyar akan lokacinsu fitar da zakkar dukiya tsare haƙin dukkan ma'abucin haƙi sauke wajibin dukkan ma'abucin wajibi a kanka mu'amalantar mutane kyakkyawar mu'amala bayan ka mu'amalanci ubangijinka mafi kyawun mu'amala wannan shi ne abinda yake nuna wannan mai takawa ne amma da mutum ya ɗauki likafani ya ajiye ya ce ga likafani na da mutum ya dauko makara ya ce ga makarata da mutum ya haka rami ya ce anan za ku sani wannan baya nuna takawa hasali ma bid'a ne wato haka rami din ko ajiye makara din har gara likafani wannan sayyidina Abubakar ya ware wani tsohon riga ya ce idan ya mutu a yi masa likafani da tai ba da wasiya aka ce ka samu sabon wani sai ya ce innal hayya ahqqu bil jadid yace ai rayuwa shi ke bukatar sabon tufafi ni kan ko wannan kuka sa mun ya wadatar mutumin da yake matacce me kuma za a ce sai sabo dole to kaga wannan aikin sayyidina Abubakar Siddiq ya nuna mutum na iya wannan yayi wasici da cewa ga likafanin sa wannan bai laifi ba idan mutum ya yaka amma ko da hakan yayi baya nuna alamar takawa karara sai an lura da ayyukan mutum da mu'amalolinsa na rayuwa an gane ku wa qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ubangiji ta'ala ce idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za a yi musu jinkirin sa'a ɗaya ba wala yastaqdimun ba kuma za a gabatar musu da sa'a ɗaya ba abin nufi idan mutum Allah ya kaddara zai mutu karfe 7 na safe to ba za a karɓi rayuwarsa ba 7 da minti 5 ko da kwata ko da rabi ba za a yi masa wannan jinkirin ba sannan ba za a karɓi rayuwarsa ba 7 saura kwata ko saura minti 10 ko saura minti 5 daidai wannan lokacin da Allah ya kaddara ya tsara a daidai wannan lokacin za a karɓi ran mutum babu jinkiri babu gaggawa shine la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum, kada ku bari dukiyoyinku su shagaltar da ku, wala auladukum, kada ku bari ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirillahi daga zikirin Allah ta'ala. Lafazin zikirillahi a nan gurin ya shafi dukkan ayyuka na da'a, wajibansu da mustahabbansu duk suna shiga cikin ma'anar zikirullahi a nan gurin. Kar ku bari ƴaƴa ta shagaltar da ku ga barin ambaton Ubangiji. Waman yaf'al zalik, dukkan wanda ya aikata haka, ma'ana ya bari dukiyarsa ta shagaltar da shi wajen tattalinta da kula da ita, bai tsayar da sallah daidai ba, bai fitar da haƙin Allah daidai ba, wajen kula da ƴaƴa da biya musu bukatunsu, suka sa ya saba ma Ubangiji ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ansa bukatun ƴaƴansa, ya kasa dora su akan tafarki na gari dan yana son su, baya son ya yi musu fada kar ransa ya ɓaci, shine waman yaf'al zalik, wanda duk ya aikata haka, fa ulaika humul khasirun, wannan kan suna cikin hasararru. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ku kashe irin abin da muka baku muka arzuta ku da shi na dukiya, ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi na dukiya, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku, fa yaqula, sai ya rika cewa rabbi ya ubangiji, laula akhartani ila ajalin qarib, ina ma kayi min jinkiri zuwa ga wani ɗan lokaci, a ƙara min minti biyar ko goma in samu ko wasiyya in yi, in ma ban samu damar in bayar da kaina ba, fa asaddaka, in samu in yi sadaka, wa akun min salihin, in zama cikin salihai. Dan adam zai rika gorin haka, duk mutumin da ya rowa da dukiya lokacin da mutuwa ta zo masa zai rinka buƙatan ƙari na minti biyar ko awa ɗaya don ya samu ya mazai sadaukar da dukiyar gaba ɗaya ya samu lada. Amma Allah ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza ja'a ajaluha, Allah ba zai taɓa yi wa ɗan adam jinkiri ba lokacin da ajali ya zo. Wallahu khabirun bima ta'malun, Ubangiji mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Waɗannan ayoyi duk suna labarta mana mutuwa, suna jinjina mana cewa fa gaske ce mutuwa, sannan babu jinkiri idan lokacin ta yayi. Wa qala ta'ala hatta idza ja'a ahaduhumul maut قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتؤيين أجيريت كن سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون وبنجي تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت هر يزوى لوكس إن دمتوى ذات زكي وطليد بسكين سوك وتصو متاك مسمى متى نسكن دليما ألا بس بيشبا قال سيك جينا تيوى رب رجعون يا وبنجي أميشيني دونيا أداو من دلن فاشينا أداو من دلنا إنسامو إني إيماني ميكو إني kyawawan ayyuka shine rabbir ji'un, yace ya ubangiji a dawo mun da raina. Anan malamai suka ce dan me zai ce rabbi, sannan yace irji'un, ya ubangiji ku dawo mun da raina, dan lafazin irji'una na nufin ku dawo mun da raina. Ina ba dawo mun da to shine wadansu malamai suka ce ma'anarsa wato irji'ini irji'ini irji'ini, a dawo mun da raina, a dawo mun da raina, a dawo mun da raina, tunda ya maimaita har sau uku sai aka bashi ma'anar mai ma'anar jami, shine aka ce irji'un. Asalin kalmar kenan irji'ini irji'ini irji'ini, wato sai aka yi amfani da jam'in dan ya wakilci waccan, ba sai an maimaita irji'ini irji'ini har sau uku ko sama da haka da zai faɗa ba, asalin kalmar kenan. Waɗansu malamai suka ce a'a, lafazin irji'un da mala'iku yake magana, cewa ku dawo mun da raina, ya ku mala'ikun da kuka zo zare rai, ku dawo mun da shi, ku sake fosa rai a cikin jiki in koma duniya in gyara aikina. kalmar rabbi da ya ambata a nan ya yi tawassuli ne da sunan Allah. Ya Ubangiji, ya ku mala’iku, ina haɗa ku da sunan Ubangiji, ku dawo mun da raina. Kamar ya tawassalo ilal mala’ikati bismillahi ta’ala, kan cewa su dawo masa da ransa. Haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa. Shi ne zai ce rabbir fi’un, la’alli a’amalu salihan, mai yiwa in je an aikata wani aiki na gari, fi ma taraktu cikin abin da na bari a baya da ban yi ba. Allah ce kalla, ba haka lamarin yake ba. Innaha kalimatun huwa qa'iluha, wannan kalma ce da ya faɗe ta shi, haka ya ga dama ya kamata ya faɗa. Amma ko da an mayar da shi gidan duniya ba zai gyara ba. Kalimatun huwa kalma ce da ya furta ta da baka, amma ba ta da tasiri a zahiri. Ma'ana inda za a mayar da shi din ma ba zai gyara ba. Daidai da faɗin Allah ta'ala, walau ruddu la'adu libanhu an wa innahum lakathibun. In ma da za a mayar da su duniya din, za su sake komawa su aikata abin da aka hane su. Maganan nan da suka faɗa yanzu ƙarya suke yi. Shi ne innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Wa min wara'ihim, daga bayan su, ko kace daga gaban shi, wato bayan mutuwa abin da ke biyo baya, barzakhun shi ne zama na barzakhu, ila yawmi yub'athun, har zuwa ranar da za a tayar da mutane gaba ɗaya. Albarzakh wata madakata ce da ake dakatar da rayukan mummunai da na kafirai. An mutu amma ba a riga an je lahira ba, to wannan shi ne barzakh. Wato dama barzakh din a larabce wato kamar wani shamaki, wani shamaki da ya sha makance su daga duniya, sannan kuma ya sha makance su daga ina lahira, sai zanto suna wata matsaya wadda ita ba duniya ba ce, ita kuma ba lahira ba ce ba. Domin lafazan barzakh shi ne shamaki, kamar yadda na faɗa. Allah ce bainahuma barzakhun la yabghiyan, a tsakankanin tekun guda biyu akwai barzakh, wato wani shamakin da ba sa haɗuwa da juna. To shine Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, wato kenan dukkan mutanen da suka mutu tun daga farkon duniya zuwa yau ba wanda ya je lahira, har yanzu dukkan su suna barzakh. An gane ko? Domin lahira gaba ɗaya za a je ta, busa ɗaya za a yi, kowa ya tashi. Fa innama hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira, wato busa ɗaya za a yi, kowa sai tashi, kaga lokaci guda za a iya sake. Allah ce wa min wara'ihim, daga bayan su, su mutane bayan sun mutu, barzakhun, akwai rayuwa ta barzakhu da za su zauna a cikinta, ila yawmi yub'athuna, har ya zuwa ranar da za a tashe su. Fa idza nutika fi sur, idan aka yi busa a cikin kaho, busar da kowa zai tashi din, fala ansaba bainahum yawma idzin, babu wata dangantaka mai amfani a tsakanin su yawma idzin a wannan yini, wala yatasaluna, ba ma za su tuntubi juna ba, wani mai kake ciki, wani kana bukatan taimako na, kana bukatan alfarma, kana bukatan agaji, ba ma za su tuntubi juna ba. Ubangiji anan ya ce fala an sawa bainahum, ba wata dangantaka a tsakanin su. A wata ayar ya tabbatar da dangantaka, ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, nan ya tabbatar da al'ukhuwa, ya tabbatar da albunuwa, ya tabbatar da al'ubuwa, ya tabbatar da al'umuma, wanda dukkan waɗannan dangantaka ce. Kasancewar wani baban wani, wani ɗan wani, wancan mahaifiyar su wani, wani ƙanin wani ko wansa, gashi Allah ya tabbatar da dangantaka ɗin. A can kuwa ya ce babu. To sai malamai suka ce ba wai babu dangantaka ba ne tsakanin mutane, a'a, babu dangantakar da za ta yi tasiri a tsakanin mutane. A nan gidan duniya haifayya na tasiri, ƴan uwantaka wani wan wani ko ƙanin wani na tasiri, wajen wani ya sauƙaƙawa wani ko ya taimaka masa ko ya tallafa masa, amma a lahira wannan dangantakar ba ta da tasiri. A ce da ita da babu duk ya zama mai ɗaya, domin abu samuwarsa shi ne ya yi tasiri, amma ga shi ba ya da tasiri, to ai kaga ba ya da amfani. Shi ne Allah ke nufi fala an saba bainahu, ba wai babu haifayya ba, a'a, kowa zai ga babansa kuma ya gane babansa ne. Kowa za ta ga ɗa ta gane ɗanta ne, shi ma ya gane mahaifiyarsa ce. Ɗan uwa zai ga ɗan uwa ya gane ɗan uwansa ne, amma babu wani tasiri da wannan ƴan uwantakar za ta yi a ranar tashin kiyama, sai ga wanda suka ce da imani. Shi ne fala an saba bainahum yawma idzin, sannan wala yatasaluna, ba za su tuntuɓi juna ba. A wani wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna za su tuntuɓi juna, aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaluna. To sai malamai suka ce kiyama mawaqif ne, wurare ne daban-daban. Akwai inda ba za a iya magana ba, akwai inda za a yi magana, akwai inda mutum zai iya yin ƙarya, akwai inda dole ya faɗi komai da komai da ya sani. abinda ya nabarna dole shi zai yi bayani da kansa, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira, dan adam dole ya bayanin komai da komai. Wala yaktumuna Allah haditha, ba abinda zai koyewa Allah na zance sai ya bayyana komai da komai. Yau mutum da sara'ir kenan ran da za a yi fallasa, to kaga ai tare da haka waɗansu ayoyin sun zo suna cewa a'a ranar tashin kiyama din sun malamta kun fitnatukum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen, za su rinka rantsuwa wallahi Allah ba mai shirka ba, wallahi ba mai shirka ba. A can kuwa yace la yaktumuna Allah haditha, ba sun karo ayoyin su kai ba. Akwai inda za su ɗauka abin kila in suka je suka yi rantsuwa kuma suka yi ƙarya za su fita, sai su je su rantsu su yi ƙarya su ga kuma ba za su fita ba, su tobali dai mu yi bayanin yadda gaskiya take. Kaga mawkif ne daban daban, ayoyin ba wai cin karo da juna suke ba, kowace aya tana ba da bayanin wani ɓangare cikin ɓangarorin. Tun da ranar tashin kiyama rana ce mai girma, rana ce mai tsawo, kana miqdaruhu 50 alf sana, kamar ƙididdigar shekaru 50 ne na rayuwar duniyar mutane, yini guda ɗaya a kiyama. To kaga ashe wato yini ne mai girma, ashe abubuwan da za su faru dazu ba su za su faru ba, yanzu ba su za su faru ba, in an jima nan da waɗansu awanni. Da haka ayoyin ba sa cin karo da juna, ayoyin Alkur'ani kamar yadda hadisai na manzon Allah ba sa cin karo da juna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, matukar dukkanin su sahiha ne. Haba malam, ana magana haifayya ba za ta yi amfani ba, kuma sai aboki yawa. Yanzu ba wannan aya tana share dangantaka ne, ba ta da alaka da kai abin da kake faɗa. Muna magana da fala an saba bainahu, yanzu da mun an samu kaman fita daga cikin wannan, sai dai ka ajiye ta sai bayan mun kammala, dan ba ta da alaka da abin da muka faɗa. Ni ina kokarin haɗa mana kan ayoyi ne tsakanin aya da take babu dangantaka da kuma wanda ta tabbatar da mai. Shikenan, na yi mana bayanin cewa abinda aya da take babu dangantaka ba wai tana nufin babu dangantaka ba, tana nufin babu mai tasirin dangantaka. Shi ne dangantaka ta yi amfani babu wannan, shi ne abinda aya take nufi, kaga shi ne abinda kawai nake so in ce a nan gudu. Fala an saba bainahum yawma idhin la yata'alun faman saqalat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, dukkan wanda ma'aunansa suka yi nauyi to irin waɗannan su ne waɗanda za su rabauta. Allah sa mu cikin su. Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasaru anfusahum, waɗanda ma'aunansa, wanda ma'aunansa kuma suka yi rauni ba su yi nauyi ba, fa ulaika alladhina khasaru anfusahum, to irin waɗannan su suka tabar da kawunansu. Fi domin labba na sama da na ƙasa ba su suke suturci haƙori ba, to sun riga sun kone ƙurmus, haƙorin kuma ya fito fili, shi ne kalihuna, babu kin gani, kaga cikin mu ne kenan. Allah ya tsare mu. Allah zai ce da su, alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadhibun, shin ayoyina ba su kasance ana karanta muku su ba, ku kuma kuka kasance kuna karyatawa? A ce muku Allah ya ce kaza ku karyata, ku karyata da magana, ku karyata da aiki, ku yi izgili, ku yi dariya, ku buga kafa, kai karfi da wannan, idan ka biye musu ba za ka rayu ba, ka more. Ba a faɗa muku wannan ba, ku kuma ba ku ce wannan ba, an karanta muku ayoyi ku kai izgili? Fa kuntum biha tukadhibun, malam ya shafe ya ce har ya zuwa faɗin Allah ta'ala kaza. Bari mu bi su ayat da suke a jere cikin Alkur'anin har mu je wajen kamla bistur din. Qalu sisti rabbana ghalabat alaina shikwatuna, ya ubangiji wato hasaran mu ce ta rinjaye akan mu, rashin mutuncin mu ne ya rinjaye akan mu, don shine shikwa ko ashqawa ko ashikwa ko ashqa'u, dukkan su yana nufin rashin arziki. Faminhum shaqiyyun wa sa'id, lafazin ashqi mutumin da rashin kirkin sa ya rinjaye akan sa, sai ce galabat alaina shikwatuna, ya ubangiji an karanta mana ayoyin, an yi fassara filla filla mun ji, amma rashin kirkin mu ne ya rinjaye akan mu. Kunna qauman dallin, muka kasance mutane batattu, halakakku, muna ji muna gani. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, ya ubangiji fitar da mu daga cikin wuta, in har mun koma yin abin da ka samu to mun zama azzalimai, ba za mu ƙara ba. Haka mutane za su rinka faɗa lokacin da suke cikin wuta. Qala khsa'u fiha wa la tukallibun, sai ubangiji ya ce ku kaskanta a cikin ta, kar ku sake mun magana. To kaga nau'i ne na azaba a kama ka a daure ka, nau'i ne na azaba a dake ka,
to kuma abin da zai dorin takaici akan mutum shine kuma a hana ka magana. Idan ana dukan mutum yana ƙara, wannan ƙaran yana rage wani percentage, wani kaso cikin ɗari na raɗaɗin koyaya idan ya yi ƙaran. Amma kuma a ce karka sake yin magana, to wannan nau'i ne na uquba na daban. Ihsa'u fiha, ku kaskanta a cikin wuta, wala tukallimu, kar ku sake yin magana. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna. Ai, akwai wani kaso cikin bayina waɗanda kuka rayu da su a zamaninku, suna cewa ya Ubangiji mun yi imani da kai, faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, kai mana gafara, kai jikanmu, kai ne fiye mai jin kai. Fattakhadtumuhum sukhriyan, sai kuka rike su a matsayin abin yi wa izgili da dariya. Hatta an saukum zikiri, har suka mantar da ku zikiri na, ma'ana shagaltuwa da ya musu dariya da izgili ya mantar da ku ma ku rika zikiri na, ku rika tana hukunce-hukunce na, ku rika tana wajibai na ku aikata, ku tana haram don ku nisanta, san ma sai kuka kyale wannan. Wa kuntum minhum tadhakun, ko kasance kuna yi musu dariya, ku buga kafa ku tafa da juna ku yi izgili, in kun ji wanda yake ce muku kaza haramun ne, kaza bid'a ne, ku nisanta, kaza bai dace ba, kaza zalunci ne, dariya kuka mai da abin, kuka mai da shi wasa. Inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul fa'izun, a yau zan sakanya musu hakurin da suka yi, da juriyar da suka yi, da zama da ku a lokacin, lalle yau su ne masu rabauta a yau wannan yinin. Qala, sannan sai Ubangiji ya ce, kam labistum fil ardi adada sinin, wai shekaru nawa kuka zauna a cikin ƙasa, adadin shekaru nawa kuka zauna a cikin ƙasa a duniya, da yarintar da samartakar da karatun da sana'ar da aikin da mukamin da sarautar da jiniyar da komai da mutum ya samu na duniya, da kuɗi da ƴaƴa da mulki da sana'o'in da duk abin da mutum ya yi a duniya. Kam labistum fil ardi adada sinin, adadin shekaru nawa ne kuka zauna cikin ƙasa a ban ƙasa. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, sai su ya Ubangiji, ai muna jin yini da muka yi, ko ma rabin yini, ko abinda bai kai rabin yini ba. Fas'al adid, amma ya Ubangiji tambayi masu lissafi, su ne mala'iku, su suke rubuce komai, suna lissafce komai, amma mu a iyakacin sanin mu muna tsammanin ko dai yini ko abinda bai kai yini ba. Qala, sai Ubangiji ya ce da su, illa bistum illa qalilan, zaman da kuka yi ɗan kankani ne, amma dai maganar yini ba yini bace ba, shekaru 60, shekaru 70, shekaru 80, shekarun mukami, shekaru 4, shekaru 8, shekaru 16, shekaru 20, shekaru 50 da mulki da mukami, shekarun kuɗi da wadata da mata da ƴaƴa da komai, shekarun da kuka yi koda 60 ne, koda 70 ne, koda 80 ne, illa bistum illa qalilan, ba komai bane face ɗan kankani. Idan an kwatanta da kwanakin duniya gaba ɗayanta, shekarun da ka ɗauka kanin ne, to ballantana a kwatanta da daɗewar lahira wadda ba ta da ƙarshe, kaga kwanakin ka na duniya ɗin kaɗan ne. A nan gurin duk mai hankali da yake cikin mahala, sai aka ce ka zaɓi ɗaya, da a sa ka cikin daɗi na awa ɗaya ka ɗan more ka shakata ka huta, da a sa ka cikin daɗi na awa goma, mai hankali wanda zai zaɓa awa goma, daɗin wata ɗaya da daɗi na dindindin har zuwa ka mutu, mai hankali wanda zai zaɓa na ɗayan ko na biyu? Na biyun. To wannan faɗan kwatance ne kankani. To sai aka ce da daɗin duniya wanda yake farau ƙarau, da daɗin lahira wanda yake da farko amma baya da ƙarshe, wanda ya kamata mutum ya zaɓa a matsayinsa na mai hankali? Lahira. Na duniya yana da farko yana da ƙarshe, zai iya yankewa kuɗin su ƙare mulkin ya ƙare ka sauka daga mukamin ko a sirri ka ko a kore ka ka so ka zama ba haka ba. Nawa ne suka yi shugabanci a kasashensu su a ƙari a kurkuku? Nawa ne suka yi mulki aka ce su da kan mulki? Nawa ne ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya ji daɗi ya more daga baya arzikinsa ya karye? To ba ma wannan ba, an ƙyale ka da mulkin, an ƙyale ka da kuɗin, an ƙyale ka da bayi da kuyangi da barori, duk kana da su ɗin. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zare lakarzikinka da ƙwarinka da kuzarinka don shekarunka sun yi yawa. Shekaru 75, shekaru 80, ai ka san duk abin da kake jin daɗinsa lokacin da kake shekaru 30 zuwa 40, yayin da kake shekaru 70-75 zuwa abin da ya sama wannan abin zai canja. Ko abinci, ko abin sha, ko makwanci, ko mace, ko dukkan wani kayan morewa. gashi a gabanka amma baya da gardin, baya da dadin, baya da dandanan, dan ka samu canji a cikin jikinka. Yau da gobe ta kassara ka, ta yi lugu-lugu da kai, ba yadda ka iya. Kai kanka idan ka kalli fuskarka a lokacin da kake ado, kokari kake ka ga ya za ka yi ka rufe tamoji-tamojin da fuskarka ta fara, ko ya za ka yi kwane-kwane da nadanadan kan goshinka, da yadda kumatunka suka jumke haka, ya za ka yi fatar ta sake ka koma ɗan shekaru 32 ko da 3 ko da 4 ko da 5, amma ka riga ka san aikin gama ya riga ya gama, ba za ka koma wannan shekaru. Idan ka yunkula za ka tashi, sai ka ji gaba ɗaya nautocin jikinka, tun daga gwiwar hannu, gwiwar kafa, gaba ɗaya ba yadda suke bane, jijiyoyin sun fara ha'intar ka. Da kana yaro sun baka tabbas haka kake, ka buga kafa ka je inda kaga dama, amma yanzu ka fara kwana biyu komai ya fara sake a jikinka. Dan Allah a wannan lokacin ga kuɗi, ga mulki, ga mata, ga ƴaƴa, ga dukiya, ga komai, me ya amfani su? To kuma kana ƙara kwana, kuma hakan yana ƙara kassara maka lafiyarka, tana ƙara lalacewa, tana ƙara zagonyewa. Wanda ke jin tsoronka da yanzu ya daina jin tsoronka, wanda ke ganin kurjininka da ya daina ganin kurjininka, wanda idan ya ganka ya ji ya razana, yanzu in ya ganka sai ya tsaki, in aka waye gari wata rana sai to koma yawo a fuska. To wannan shine karshen kowane dan adam fa. Dan me kawai dan mutun ya samu mulki ko mukami sai ya rudu ko dan su rudar da shi? Dan me dan mutun ya samu sarauta sai ya rudu ko ne rudar da shi? Dan me dan ka samu kuɗi ko ilimi ko karbawa a tsakankanin jama'a ko taron mabiya sai mutun ya rudu ko ne rudar da shi? Da wani dalili, da wata hujja, wani dalili kake da shi a gaban Ubangiji ranar tashin kiyama? Duk dan adam mai hankali ya kamata ya kalli wannan. Duk dadin duniya fa shirbe ne, wallahi tallahi zai yanki. Rudi ne da Allah ya ce mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Za a tambayi mutanen da suka ji dadi suka more, kam labistum fil ardi adad sinin, su ce yini dai muka yi, yini dai muka yi. Yanzu ko wanda ya samu makamin siyasa shekaru biyun nan, aka tambaye shi shekaru nawa kai kana yi, awa nawa kana kana yi, yace awa ɗaya ne, za a ce bai da hankali. Yace ayyo satun mu ɗaya, yau watan mu biyu, za a ce bai da hankali, ya tafi kai shi gidan mahaukata. To balantana wanda ya shekaru 30 akan mulki, shekaru 50 akan mulki, wanda ya samu kuɗi ya more, aka bashi abin nan, amma za a tambaye shi kam labistum fil ardi adad sinin, yace labisna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'adil. Allah ce illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Zaman da kuka yi dan kankani ne inda kuna da hankali, amma sai kuka rudi kanku kuna ganin zaman yana da tsawo. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan, shin kun yi tsammanin cewa kawai mun halicce ku dan wasa, ba dan manufa ba, ba dan bauta ba, ba dan mu yi sakamako ba? Wa annakum ilaina la turja'un, kun yi tsammanin ba za ku dawo zuwa gare mu ba? Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala yace, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lil ladina amanu, lokaci bai yi ba ga wadanda suka yi da imani, an takhsha qulubuhum li dhikrillah, zukatansu su kaskanta, su tsorata, su firgita don ambaton Ubangiji. Wa ma nazala min al-haqqi, saboda kuma abin da yake sauka na gaskiya daga wajen Ubangiji, har yanzu zukatansu, lokaci bai bada zukatansu za su ji tsoron Allah, lokaci bai ga buga mummunai, ma'ana lokacin fa ya riga yayi. Duk wanda kaga bai imanin ba, to shikenan, ko duk wanda kaga zuciyar bata tsorata ba, imanin ne ba ya da karfi ta tare da shi, an riga an yi hawa gangara ake. Yanzu dukkan wanda ya yi mulki daga shekarar 1979 zuwa 1983, lokacin da sojoji suka kwaci mulki, shekaru hudun nan da aka yi da waɗansu wata uku, duk wanda ya mulki a wannan lokacin za a kwatanta shi da wanda ya yi shekara shida yanzu yana mulki? Ba ɗaya ba ne ba. Shekara waccan hudun da wata uku da wani ya yi yana gwamna, wani ya yi yana ɗan majalisa, wani ya yi yana shugaban ƙasa, ba ta kwatantuwa da wanda ya yi shekara hudun farko yanzu kuma ya yi shekara biyu da waɗansu watanni, wata biyu ko na makamancin haka, ba za su kwatantu ba. Tangwancin shekara hudun wanda ya mulki a wannan lokacin, ya yi mulki daidai lokacin mulki na sauran daraja, ya yi mulki daidai lokacin akwai karancin matsaloli, ya yi mulki daidai lokacin akwai kaza da kaza, zai rika ji ba dama ne shi. Amma a yanzu waye ke jin daɗi tsakanin mai mulki da wanda yake mara mulki? Idan ka samu talaka yana jin cewa kwanan masara shine babban matsalarsa, kwanan kaza shine babban matsalarsa, zaka je ka samu shi wanda yake modacin, matsalarsa shine me zai ci ji dadi ya rasa, a soya masa kaza yaji bai ji dadin sa ba, a dafa kaza yaji bai ji dadin sa ba, a yi furus salat yaji bai ji dadin sa ba, a yi salat din kadai yaji bai ji dadin sa ba, ya rika neman ina ma aka kuli ko ya dan ji dadi dadi ya rasa me zai ji dadi, saboda ubangiji ya zare albarka a cikin rayuwar. Daga yin isha'i yanzu ka je gida ka samu abincinka wanda yake da food flags an aje masa food flags, wanda yake baya da food flags an aje masa katuwan langa, rabi sanyi rabi ya huce rabi bai huce ba, ko gefe da gefe ya huce tsakiyar da dan zafi zafi, ya rika hada da juna ya ci, ya yi sallar shafa'i da wutar ya kwanta ya barci, ba zai farka ba sai an ce as-salatu khairun minan nawm, shi kuma wancan ya ci duk abin da yake dama, sha duk abin da yake so, ya je kwance ya kasa barci. Ya kasa barcin, yana firgice, yana tsorace, wannan na son ya ganshi, wancan na son ya ganshi, kuma in mutum dubu suke son su ganshi, wallahi 999 za su ganshi ne dan matsalolin kansu, ba dan su taimake shi bushi ya mutu ko ya rai, ba shi ne bukatar su ba, su dai bukatar su ta biya a wajensa. Ina jin daɗi a cikin wannan, a sai duk mutumin da zai ganka kawai musiba zai dora maka, shi dai bukatar sa kawai ta kawo shi, shi baya ruwan shi da kai ka mutu ko kai rai, ba abin da ya dame shi, kira ba ƙarya yake, yana maka dariya a fuska a zuciya cewa Allah sai ne maka, haka waɗansu suke fa. To ina jin daɗi a cikin wannan rayuwar, ashe lokaci yayi da ya kamata mu ji tsoron Allah, sawa'un masu mulki, masu kuɗi, masu sarauta, lokaci yayi da zamu rayu da zukatanmu da tsoron Ubangiji subhanahu wataala, da talakawa da ma'aikata da maza da mata gaba ɗaya mu. Alam ya'ni lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqqi, lokaci bai yi ba da zukatansu za su kaskanta domin ambaton Allah, domin abinda ake saukarwa na gaskiya cikin Alkur'ani, har yanzu zukatansu sun ki su yi tawazu, sun ki khushu'i ya shiga cikin su. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl, kada fa su kasance kamar waɗanda aka baiwa littafi da, fatala alaihim al-amadu, lokaci ya tsawo a kansu, fa qasat qulubuhum, sai zukatansu suka kekashe. Abinda ake nufi lokaci ya tsawo, annabawansu sun mutu sun bar su da wani ƴar tazara ta shekaru, sai zukatansu suka kekashe kamar ma ba littafin a tattarar su. Wa katsirun minhum fasiqun, da yawansu suka zanto fasikai fajirai. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'luma, ayoyi a wannan babi na magana akan wato ainihin tunna mutuwa da rage burace-burace na duniya, ayoyi akan wannan suna da yawa. Hadisai kuwa yanzu za mu karanta guda ɗaya ne kadai, sai mu kyale sauran zuwa mako na gaba. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi mankibayya, daga Abdullah dan Umar Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike kafaduna, fa kale yace ne kun fi duniya ka annaka garibun, ka kasance a duniya kamar kai bako ne, aw abiru sabirun, ko matafiyi da ya bi ta gari zai wuce. Manzon Allah bai faɗa masa wannan ba sai da ya dafa kafadunsa, kamar kana fuskanta tana fuskanta ta, ya dauki hannayen nan dora akan kafadunka, yace kai wani ka zama kaza, kaga nuna abun muhimmanci, kun fi duniya ka annaka garib, ka zama a duniya kamar bako, aw abiru sabil, ko matafiyi da ya bi ta gari zai dan huta ya wuce bai zo zama ba. An gane ku? Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah dan Umar Allah shi kare da a gare shi, ya kasance ya kulu yana cewa idza amsayta fala tantazir as-sabah, idan ka kai yamma karka jirace safiya, wa idza asbahta fala tantazir al-masa, idan ka kai safiya karka jirayi yamma, wa khuz min sihhatika limaradik, riki abinda zai amfane ka cikin lafiyarka, limaradika dan idan cuta ma ta kama ka dai ka riko guzulinka, wa min hayatika limautik, riki abinda zai amfane ka lokacin da kake da rai, limautika dan in mutuwa ta zo ma dai ka riga ka kama abinda zai amfane ka. Abinda yake nufi, ku rinka yin rige kai da rashin lafiya, ku rinka yin rige kai da mutuwa, ka dauka cewa in yanzu lafiya ta kalau, nan da minti 30 masu zuwa ya zan samu kaina ciki, da haka in jinkirta ba, in na san zan yi shi yanzu gara in yi dan kar ajima in kasa yi. Kuma da yace idan ka kai safiya karka jira yamma, idan ka kai yamma karka jira safiya, abin da yake nufi da wannan shine, ma'ana idan ka samu kanka da yamma ga wani aikin alkhairi da zaka yi, karkace bari in bar wannan aikin sai gobe da safe, matukar zaka iya yin shi yanzu cikin ayyukan alkhairi, cikin ayyukan lada, kai yanzu dan ba lalle bane baka kai safiyar, yanzu kana cikin ta, amma abinda zai zo gobe ko baka da tabbata kansa. Ha kuma idan ka kai safiyar karka jira yamma, kamar yadda in ka kai yamma karka jira safiya, abinda Abdullahi dan Umar yake nufi kenan, Allah shi kare ta a gare shi. Rawahu al-Bukhari, wannan hadisi Imam al-Bukhari ruwaito shi. Ya yan wasu mu dakata nan, abinda muka faɗa zama daidai, Ubangiji ta Allah ya sami tarayya cikin lada, abinda muka yi kuskure kuma Ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko wannan yace a karatun Beirut Road ka nuna cewa sadaka ta nafila ma wajibi ce, a sai dai kai ne baka fahimta ba, amma babu yanda za a ce sadakan nafila kuma in ce wajibi, ka sa abin suna nafila kuma ka ce wajibi, ai zama tufka da warwara. Sai dai abinda na yi bayani lokacin da mutum yake cikin kunci, a lokacin ga ka kai ne ka san halin da yake ciki, ya kwana bai ci ba ko ya yi ni bai ci ba kuma kana da shi, ya zama wajibi ka bashi. A wannan lokacin ta tashi daga nafila ta zama wajibi, an fahimta ko dan cetar rai ne, cetar rai kuma ya zama me, ya zama wajibi. Wannan shine bayanin da nayi, amma ba wai ina nufin wai an ce nafila ta zama wajibi ko a ce nafila kuma dole ba zai yiwu wannan. Wannan yace ina son a yi nasiha akan rashin ganin girman zunubi, saboda waɗansu sai ka suna cewa yau daidai kuma ai abin ba shirka bane ba, Allah zai gafarta. Wannan ganganci ne, ganganci ne lokacin da zaka saba wa Ubangijinka kace yau daidai, kamar ma izgili mutunkewa Allah, wato ku tuna cewa aikata zunubi daban, faɗin waɗannan munanan kalmomin akwai lokacin da zasu kai mutun ga radda, sun fi shi zunubin illa. Yau daidai, ma'ana ya Allah ba za ka yi haƙuri ba yau in saba maka yau daidai, dan kalmar yau daidai mai take ne fitaye, wannan hadari ne, hadari ne waɗannan kalmomin, hadari ne waɗannan kalmomin. Kuma kamar yadda malami suke yin bayani cewa bambanci tsakanin mummuni sadiqul iman, wato mai gaskiyar imani a zuciyarsa, da kuma munafiki shine ganin girman zunubi. Shi mummuni komin kankantar zunubi sai ya ganshi kamar ga gingime man dutse ne, gashi nan zai danne shi, dan baya kallon kankantar zunubin, yana kallon girman waya sabawa ne, an gane ko. Amma munafiki kuwa duk girman zunubi sai ya daga ganin shi kamar kuda ne ko wani sauro ya wuta kusa da idan sai haka ya kade shi da hannu. Wato kenan alamar ganin girman zunubi, wannan alama ce ta girman imani. Idan mutum yana ganin girman zunubi, alama ta mutum yana ganin wannan zunubin ba komai bane, wannan ba komai bane, to kuma wannan alama ce ta raunin imani tattare da mutum, an gane ko. Kamar yadda Anas dan Malik ne ko wani ne yake fadawa almajiransa cikin tabi'ai, kukan ga waɗansu zunubai waɗanda kuna ganin ku wulaƙantattu ne akan idan kuka, war ba komai bane ba. Wa kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat, mu ko a lokacin annabawa muna kirga waɗannan cikin manya-manyan zunubai, kuka yanzu kuna ganin ba komai bane ba. To kaga wannan ai darajar imanin ce ta sha bamban tsakanin wannan da wannan. Dan haka da yayan uwa, ganin girman zunubi alama ce ta imani, ganin cewa ai bai taka kara ya karya ba, wannan alama ce ta raunin imani a tattare da mutum. Dan haka ya kamata mu kiyaye wannan. Kuma idan ka ce ai ba komai, ai ba komai, ba haka bane. Shaitan na iya rinjaya daga kafada, shaitan na iya rinjaya ta in fada, amma ya kamata in tuna cewa na saba wa Ubangiji, kuma ya kamata in tuna cewa abin yana da girma, ba wai girman shi zunubin kadai ba, girman wanda na sabawa shine abin da yake da alaka. Yanzu da ka saba matarka, da ka saba wa mahaifiyarka, kowanne sunan shi ka saba, to amma wanne ka fi jin girma? Kila ya zanto cewa laifin da kaiwa mahaifiyarka kankane ne idan an kwatanta da wanda kaiwa matarka, amma sai wannan na mahaifiyar ta kai fi damun ka zuci sama da wa wanda kaiwa matarka, dan saboda me? Saboda girman ta ita wadda ka saba wa dan a zuciyarka, kimanta da darajar ta a wajenka. Ina fata an fahimta. To wannan shi ya kamata dan adam ya rika halartowa a cikin zuciyarsa dangane da zunubi. Wato dai zai iya fadawa cikin zunubi, zaka iya fadawa, wani ma zai iya fadawa, amma kada baki ne a rinka fata dan wannan ko wannan, ai ba komai bane, ko Allah mai gafara ne mai jin kai ne, ko bayan babban hanyar da zan bi a gafarta mutum ko kuma a jikan dawa ba. yadda Allah ya siffanta bayin nagari, bai ce ba sa yin zunubi ba, amma ya ce idan sun yi zunubi sai su tuna Ubangiji, sai su rinka neman gafara. Walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wannan ita ce alama ta imani. Allah mana gaban katar. Da haka duk wanda ka ji cikin abokaninka yana wannan, sai kai kokari ka ja hankalinsa ka nasihance shi. Wannan yake cewa mutum ne ya saki matarsa, ta fara idda bata gama ba sai mijin ya rasu, to ya matsayin iddar ta da kuma takabarta? Idan mace miji ya sake ta, sakin da akwai komai a cikinsa, ta fara idda bata karasa ba sai ya mutu, to daga lokacin da ya mutu kuma sai ta shiga ta kaba, waccan idda da ta fara ta rushe yanzu za ta fara ta kaba daga farkonta zuwa ƙarshenta, wata huɗu da kwana goma. Kamar yarinya ce aka yi mata aure kafin ta balaga, kuma miji ya sadar da ita, kuma daga baya sai ya sake ta. Kaga idda ta nan shine wata nawa? Wata uku. Tunda ba ta jini balanta naka ce jini uku, sai ta ce wata uku. To ta yi wata ɗaya, ta yi wata biyu, sai kuma jinin al'ada ya zo mata, to sai ta ƙarasa jini ɗaya ya zanto cikon wancan watanni biyun, ko kuma ta yi jini uku a jere. Jini uku, hukunci ya canja, sai ta koma hukuncin da ta samu kanta ce. Hukunci ya canja, don haka a wannan lokacin sai ta koma ƙididdiga ta hanyar jini. Kamar kuma a ce mutum ya saki matarsa, tana 'yar shekaru 50 ko 55, ta je za ta yi idda, ta yi jini ɗaya, sai kuma jini gaba ɗaya ya ɗauke, ta daina. To sai ta ƙarasa sauran, sai ta yi fara lissafi da mai watanni, ita yi wata uku. Daga lokacin da su samu kanta daga wani hali zuwa wani hali, za ta koma hukuncin wancan halin ne, da malamai suke yin bayani. Wannan yake cewa yakan tsayawa mahaifiyarsa ko dai tufafi ko kuma wani abu na ci haka wanda zai dan faranta mata rai, to ita kuma da ya kai mata sai ta bai wa jikokinta, to zai ci gaba da yi ko ba zai yi ba? Yiwuwa ai ta aurinta wannan din ba faranta mata rai yake. Ba za ka daina ba, kai dai Allah ya san ita ka ba, kuma Allah ya san kana son ta ci ko kuma ta yi amfani da abin. Amma ita kuma ya fi faranta mata rai ta ga ita ce ta baiwa, yanzu kila inda kai za ka so wa jikokin naka na daban, ita ba zai burge ta ba, sama da a ce jika ya ji cewa ita ce ta yi masa. Ya kamata ka gane wannan. Yanzu misali, duk yana da kyau mu riga kallon wannan, akwai lokacin da za ku je ka raka matarka gidansu don wani zumunci, sai ka ɗauki kuɗi ka bayar, ka ba ko iyayenta ko yayyenta ko kannanta. To wanda zai fi mata daɗi a rai, inda za ka tambaye ta, ka ba ta ka ce ga wannan kyayyar zumunci a gida, ko da mai da mai kike sha'awar ki sai ya ce kai musu, ka taya ta da shawara, sai ka ce idan an je ki bayar, ko da ita ta yi natan kai nakan daban, to ita natan ya fi mata daɗi, ta ji ita ta yi don yan wanta, za ta tunawa wancan ce ta kawo mu, wancan ce ta kawo mu. Wannan shi ne yake faranta ita mahaifiyar rai, jikokinta su kajin ita ce ta yi musu. Yanda za ka ji kai wa jikokin a gabanta, to za ta ɗan ji daɗi ta da jikokinta sun yi ado, amma ita za ta so ne su rika tuna ta ko da bayan ba ta nan, cewa ai kakarmu ta yi mana kaza, kakarmu ta yi mana kaza. Kai ma zai danka tunantawa, za ka tuno wani abin da wata kakarka ta yi maka, kuma za ka ji kana jin daɗi sosai sosai. Inda aka yi ka wajen yaye, ko inda aka je lokacin da aka yi ma shi yayi, yadda da yake yi a da, yanzu abubuwa kila sun cancanta, amma mutum zai tuno abubuwa da dama irin wannan. To haka a nan gurin ba za ka daina yi mata ba. Za ka rinka yi mata illa iyaka, idan kana son ka faɗa mata cewa babu laifi, ka faɗa mata cewa zan so wani abin ko da so ɗaya ne in ga kin sa, ko kuma in ga kin ci, ina jin daɗi idan da za ki sa. To kila sai ta rika sawa ɗin har kafin ta bayar, ko ita ma ɗin kafin ta bayar ɗin kuma ta ci wannan abin in abin na ci ne. Na ga abubuwan masu sauƙi ne, kaɗai kar su dame ka da yawa. Allah zai baka ladan ka cikakke gwargwadon kyakkyawan niyyarka. Wannan yana maganar cewa ya so da dama idan ya zo sallah sai ya rinka jin kamar rihi zai fito masa, wani lokacin ma har ya fito. amma inda ba sallah din bane ba lokacin sallah bane baya jin komai sa tare da shi. To wannan dai ya kamata idan rashin lafiya ko kuma waswasi na shedan kila abin gaske ne haka din ne, kila kuma kai ne kake jin kamar haka. Tunda wani sahabi ya taba zuwa wajen manzo Allah yake faɗa masa makamancin larura irin wannan, manzo Allah yake cewa shedan yakan zo rinka busa dubura ɗaya daga cikin ku har ya rinka jin kamar yayi rihi, bayan ba rihi yayi ba shedan zai zo dan ya wargaza ma sallah ya rinka busa mutun dubura. Dan haka sai manzo Allah ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya samu kansa a wannan hali, to kada ya ce zai yanke sallarsa har sai in yaji ƙara ko kuma in yaji ɗoyi. In yaji ɗoyi ya tabbatar rihi kenan, in yaji ƙara ya tabbatar, amma dai in iska ne kawai ya ji kamar iska, to wannan kawai ya ƙaryata shedan, shedan da yake nema ya jefa masa waswasi a cikin sallarsa. In ko abin gaske ne yana jin ƙaran ko yana jin wannan, to kenan ƙila yana da wata larura kenan ta wadda baya iya rike alwala, sai ya bincika don ya tabbatar me ya same shi. Amma a cikin wannan hali lokacin da yake larura, matukar lokacin da zai yi sallah ya yi alwalar sai ya shiga ciki, to ko da wani abu ya fito tun da ya zama larura babu yadda ya iya da shi kuma bai wargaza masa sallarsa ba. Wato kai da ya baka wani abu kaci baka yi laifi ba, shi ya yi farin ciki kamar club ɗinsa ya ci ƙwallon ƙafa ya ɗauki kuɗi ya baka ko ya ɗauki wani abu ya baka kaci, kai baka yi laifi ba, amma shi wa ya ce masa wannan abin a yi haka, wa ya ce masa wannan wani abin farin ciki ne da har za ka ciyar da kuɗi a kansa, shi zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Kai ja'izi ne a wurinka, ko ka ci ko ka ci, in ka ga dama ka ce za ka ci, in ka ga dama ka ce ba za ka ci ba. Ina fata an fahimta. A wancan malamin me abin da ka tambaya din nan? Ya manta ina ji. Na'am. Su suna so su faɗakar da kai cewa idan za ka yi magana da mutum kan abin da yake na kirki, to sai ka jingina lamirin malam kai ne ka tashi da daddare, in ce kai ne ka tashi da daddare za ka yi kiyamun lalli, sai ka tuna da kaza, ka ga wannan fi kyakkyawan fata ne. Amma kai ne ka je gidan giya ko ka bi ta gidan, a sai dai ka ce mutum ne ya bi ta gidan giya, ka ga wannan wato ka ga wannan lamirin yana daga cikin ladabin magana kenan. Ladabin magana ne gaba ɗaya, ba lallai sai tambaya tsakanin malami da malami ba, ko aboki da aboki suke magana. Wannan yana da kyau mu kiyaye shi, mukan yi wannan kurakuran yi sosai ba. To amma idan mutum ya kiyaye sai ga ya shi kanshi bai gundiri mutane ba in ana magana da shi. Wato idan ya zanto cewa abinda wani malami ka ce ya faɗa cewa duk wanda yake da aboki, to za a tashe shi ne akan yanayin abokinsa. In abokin mutum ya zama na kirki, to shi ma a tashe shi a hali na kirki, in ya zama ba na kirki ba a tashe shi a halin da ba na kirki ba. Akwai hadisi na manzon Allah da yake cewa innamal mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, wannan hadisi ne sahihi. Dan adam yana kan addinin abokinsa ne, dan haka kowanne ya duba ya ga yaya abokinsa yake. To yadda lamarin yake shine, duk wanda ka mayar da shi abokinka kake san shi a musulunci, dalilin so din ya kamata ya zanto addini kafin komai. Dalilin so din, dalilin abutar addini, ilimi, sunna, to sunna dalilan abutar. Ta yadda in ya saba addinin za ku saba, in ya saba sunnar za ku saba. Amma ya saba addinin kuna tare, ya saba sunnar kuna tare, yana aikata munanan ayyuka kuna tare, to yaddar wato duk wanda ya haka kamar ya yadda da wannan ayyuka kenan. To wannan shine dalilin da zai sa a tashe su tare a ranar tashin kiyama. Dan arida bil kufri kufrun warida bil dhanbi dhanbun, yadda da kafirci kafirci ne, yadda da zunubi kuma shi ma zunubi ne. Shi yasa aka ce idan kana tare da mutane sai suke shiga cikin munzance na saba ubangiji, ko dai ka hana su ko ka tashi, fa aridahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, ta suka ba su waje har sai sun koma wani zancen da ba wannan ba. Domin idan suna yin zancen kuma mutum yana zaune tare da su, to za a bashi zunubi irin yadda su ma za a bashi zunubi. Dan Allah ya ce innakum idzan misluhum, mutum yana zaune da mutane sai suke izgili, saboda wani abu na dokar Allah a yi dariya a shakata, a yi dariya ana shewa, daidai yake hukuncin shi da su, kamar yadda aya ta bayyana cikin suratul nisa.
Ai, na kawo mana lokacin da Umar ibn Abdulaziz ne khalifanci aka kawo waɗansu mutane sun sha giya, yasa da ai musu bulala ta shan giya. Sai ɗaya daga cikin daga hannu ya ce, wallahi ni ban sha ba, kawai ina zaune da su ne, hasali ma azumin nafila ne a bakina. Sai ce a fara bulalar da shi, a fara tukarsa. Aka ce ya mai shakiya ba za ka ci masa bulala. Allah ya ce, a Ubangiji ta'ala ya ce, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum. In kun zauna tare da mutanen suna sako, to kuma kun zama irinsu. Yace a fara da shi tunda ya zauna tare da su. Mutum yaje zauna da yan shan giya, suna shan giya shi na shan Coca-Cola, amma na tahira bai damu ba, kaga baya fushi kan ana sabon Allah. Idan za a yi hukuma sai a masa haddashi. Mutum ya zauna da yan dare, shi ba dare yake ba, ya zauna da yan caca, shi ba caca yake ba, ya tafi gidan mata tare da abokanansa da suke neman mata, amma shi a ce kaza, sai astaghfirullah astaghfirullah, amma da shi ya raka su aka je aka dawo. Wannan astaghfirullah bayan ka je wajen, ai a istighfarin ka za ta zama cikakkiya idan mutum bai je wajen ba. To dan haka dai wannan tarayyar da aka ce abokin mutum zai yi tasiri wajen sakamakonsa, ma'ana matukar yana sako kuma abokantar ku ta ci gaba yadda take, ba ta canja ba abin da yake zau a kanta. To wannan ya nuna mutum ya yarda da wannan abin da abokinsa ke yi kenan. To ta hanyar hakan ne sai ukuba za ta same shi ko asaba ko sakamako mummuna zai same shi, don ya yarda da abin da yake yi. Don idan muka yarda ba, abokin za ta yi rauni ko ma farbu gaba daya ko kuma ya daina. Ɗaya daga cikin ukun ne ya kamata ya faru, ko dai ya daina gaba daya don ku ci gaba, ko abutar ta yi rauni, ko kuma ya zanto babu abutar gaba daya. Amma da ya zanto ba daya cikin ukun nan da ya faru, abin nufi abutar tana nan yadda take, ba ta yi rauni ba, ba ta yanke ba, kuma shi bai daina saƙon ba, abin nufi mutum ya yarda da wannan saƙon kenan. Don haka yana da zunubi a kai. Ku yi haƙuri akan haka, lokaci ya riga ya yi da yawa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.